من يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan yammaci na juma'a 8 ko kuma 9 8 ko 9 ga watan jumadal ula hijrar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama 1428 wanda kuma shi yayi daidai da 25 ga watan 5 ko miladiya ta 2007 a wannan majalisi mai albarka da muke cikin tafsiri surati tur a wancan satin Allah madaukakin sarki ya yi mana magana a kan ni'imar da ya tanadarwa waɗanda suke masu tsoronsa bayan razanarwa da firgitarwa da ya yi ga waɗanda suke ƙaryata ranar sakamako suke ƙaryata manzanni Allah madaukakin sarki kuma ya yi magana a kan waɗanda suke masu da'a masu biyar Allah da manzansa ya kwantar da hankalinsu don kada waccan razana ta sa su firgita su tsorata hankalinsu ya dugunzuma Allah madaukakin sarki ya kwantar da hankalinsu ta hanyar bayanin irin ni'imomin da ya tanada musu a ranar gobe kiyama to a yau za mu shiga kashi na uku na wannan sura wanda daga shi kuma sai marfi ko rufewa da Allah madaukakin sarki ya kawo daga ƙarshe dan ya lallashi zuciyar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama bismillah mal
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa zakkim fama anta bi ni'mati rabbika bikahinin wa la majnun am yaqulu شاعرن تربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين
الله مدوككين سركي أنا شوى فذكر ka tunatar ka yi wa'azi ya ma'aikin Allah fama anta bi ni'mati rabbika kai a dalilin da Allah madaukakin sarki ya yi maka ni'ima kai baka zamo bi kahinin wanda yake boka ba wala majnun ko mahaifaci am yaquluna sha'ir ko kuma cewa suke yi shi mawaki ne na tarabbasu bihi raibal manun don haka mu jira abinda zai same shi na masibu na zamani قل كغيا مسو تربصوا سيجران سيدافن فإني معكم من المتربصين نيما إنا تردى كو أتكم ما سدافن أم تأمرهم أحلامهم بهذا كوكما هنكلا سني سكي أمرت سودا ونن أم هم قوم طاغون كوكوا سومتانيني ودند سكي ما سكي ترئيكا أم يقولوا تقوله كوكما چوا سكي ya kirkire shi wato alqur'ani bal ba haka bane la yu'minuna ba sa yin imani ne falyatu bi hadithin mislihi su zo da wata magana kwatankwacin alqur'anin mana in kanu sadiqina in har sun kasance masu gaskiya waɗannan ayoyi Allah madaukakin sarki yana umartar annabinsa sallallahu alaihi wasallama da cewa ya isar da sakon da Allah madaukakin sarki ya aiko shi da shi kada abinda magabta Qurayshawa suke fada dangane da shi na zagi na bakar magana, kada wannan ya sage masa gwiwa, kada wannan ya sa shi yayi sanyi, ya tsaya ya fadi gaskiya, ya doge akan abin da yake fada na gaskiya. Fadhakkir, ka dawwama akan abin da kake yi na wa'azi, kada mummunan ladabinsu, kada mummunar maganar su ta sa ka ja da baya ko ka yi sanyi akan abin da kake yi na wa'azi. A cikin wannan akwai lallashin zuciyar Annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma kokarin tsarkake shi daga dukkan wasu tuhumce-tuhumce da kafirai suke yi masa. Suna tuhumarsa da cewa shi boka ne, suna tuhumarsa da cewa shi mahaukaci ne, suna tuhumarsa da cewa shi mawaki ne. Waɗannan tuhumce-tuhumce da suke yi, suna yin su ne don su jingina cewa abinda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi abu ne da yake da alaka da aljanu, don su ɓoye gajiyawarsu su wajen su kawo kwatankwacinsa. An san boka wani ne wanda yake ta'amuli da aljanu, an san mahaukaci wani ne wanda yake da massul jinni, shafa da faɗi irin na aljanu. Haka nan mawaki, Larabawa suna da kudirin cewa shi kansa mawaki abinda yake faɗa na fasaha da balaga da zalaka da azancin magana, sheda aljanu ne suke yi masa wahayin waɗannan maganganu har yana faɗar. To ga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zo musu da wani abin da yafi ƙarfinsu, ya zo da alƙur'ani wanda ake karanta musu, alƙur'anin da aka saukar da shi cikin harshen da suke magana da shi, maganar su ta yau da gobe harshen Larabci. An saukar musu da wannan alƙur'ani a lokacin da suke ƙafafa, suna jiji da kansu, suna alfahari da cewa su wata al'umma ce da Allah maɗaukakin sarki ya bata yalwar harshe, tana iya magana cikin azanci da fasaha, suna yi wa duniya alfahari da wannan. Babu abin da Larabawa suke tinƙaho da shi lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da saƙon gaskiya, irin balaga da fasaha da azancin magana, babu abin da suke alfahari da shi irin wannan. To sai kuma ga alƙur'ani an zo ana karanta musu shi, kuma wanda yake karanta musu ɗin nan Balarabe ne, ɗan uwansu wanda yake magana da irin harshen su, kuma ya ce da su su kawo kwatankwacinsa sun kasa. To lalle ne su yi wani abu wanda za su nuna wa mutane cewa ba kasawa suka yi ba, saboda abin da yake faɗa da maganganun da yake zuwa da su ba maganganunsa ba ne na aljanu ne, mu kuma mutane ne. Sai suka jingina shi da wasu sifofi waɗanda suke da alaka da aljanu, suka jingina shi da bokanci, suka jingina shi da hauka, suka jingina shi da waka. To shine Allah maɗaukakin sarki yake wanke annabinsa sallallahu alaihi wa sallama, kuma yana lallashin zuciyarsa, yana gaya masa cewa kada waɗannan tuhumce-tuhumce su sa ka yi sanyi cikin abin da kake yi na wa'azi, ka doge ka ɗore ka ci gaba da yin wannan wa'azin koda kuwa ba sa so. Fadhakkir, wannan umarni ne Allah maɗaukakin sarki yake bashi ba don ya dakata da yin wa'azin ba, sai don ya doge ya ci gaba, kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu aminu billahi wa rasuli, ya ku waɗanda suka yi imani ku yi imani da Allah da manzonsa. Allah ya kirawo su da sunan imani, kaga kenan sun yi imanin, amma duk da haka sai Allah ya ƙara cewa aminu, don ya nuna musu cewa yanzu kiran da yake musu kira ne na su doge su ƙara ƙaimi a cikin wannan imani, su ƙara haɓaka imaninsu. To wannan umarni ma da Allah ya ce fadhakkir, ka tunatar ka yi wa'azi, ba umarni ne ake gaya wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ya yi saboda ya dakata, ana gaya masa cewa ya dawwama, kada irin waɗannan baƙaƙen maganganu su sa shi ya yi sanyi ko ya dakata ga abin da yake yi. Fadhakkir, fama anta bi ni'mati rabbika, kai a dalilin ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi maka ta annabci, ta manzanci, ta wahayi da Allah maɗaukakin sarki ya aiko ka da shi, a dalilin wannan ni'ima ba yadda za a yi ka zamo kahinin wanda yake boka, ba za ka zamo boka ba, wala majnun, ba kuma za ka zamo mahaukaci ba. A nan Allah maɗaukakin sarki yana ishara zuwa ga cewa haka suka tuhume shi da waɗannan sibofi, duk da cewa bai kawo maganar ya jingina musu ba, amma akwai ishara zuwa ga cewa haka suka faɗa dangane da shi cewa shi boka ne, shi mahaukaci ne. To Allah maɗaukakin sarki yake cewa a dalilin ni'imar da Allah ya yi maka ba yadda za a yi ka zamo boka, ba kuma za ka zamo mahaukaci ba. am yaquluna sha'ir, ko kuma cewa suke mawaki ne ganin abin da yazo musu da shi na fasaha da balaga da azancin magana da abin da alqur'ani ya kunsa na tsari wajen tsara rayuwa da shiriya wajen tsara ainihin magana, wannan ba zai sa ainihin ya zama mawaki ba. Shine Allah ya ce am yaquluna sha'ir, ko kuma suna cewa shi mawaki ne. Na tarabbasu bihi raibal manun, don haka mu yi daku gare shi, dakon abinda zai same shi na jujjuyawa ko na basihu na zamani. Raib shine hawadis, hawadis almanun shine addahar. Kalmar almanun tana nufin addahar, tana nufin kuma almaut, wato ko dai muna jiran abinda zai zo ya same shi na ainihin fitintunu da masibu na zamani, ko dai ya mutu ko kuma a kore shi ko ya samu wata rashin lafiyar da za ta hana shi motsi, muna nan muna jiran wannan ya same shi. Allah maɗaukakin sarki ya ce ga ya musu, kul tarabbasu, ku yi ta dako ɗin, wato ku je ku yi ta dako. Fa inni ma'akum minal mutarabbisina, ni ma ina tare da masu yin dako, ina tare da ku cikin masu yin dakon, wato ku je ku yi dakon, mu ma za mu yi dakon cikinmu a ga wane ne raibul manuni zai safe shi, wane ne masifa ta mutuwa ko kuma ta halaka, wane ne masifa ta rashin lafiya ko kuma masifa ta araba shi da kasarsa, ta araba shi da garinsa, ta araba shi da 'yan uwansa, ta araba shi da da'awar da yake kai, wane ne wannan zai sa shi ya canza ko ya juya ko ya bar abin da yake kai. To wannan shi ne abin da Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'adhabin min 'indihi aw bi'aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun, wa tukuje ku yi jira, mu ma mu yi jira, mu jiran mu ɗayan abu biyu muke jira, muna jiran ko dai mu yi nasara akan abinda muke kiran ku zuwa gare shi ko kuma mu yi shahada akan wannan, ba ma jiran cewa akwai wata rana da wannan abu da muke kai za a fasa shi ko za a ja da baya, muna jiran ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu, dukkaninsu kuma abubuwa ne mafiya kyau a gurinmu. Ihdal husnayaini su ne abubuwa mafiya kyau guda biyu, su ne imma nasru wa imma shahada, ko dai a yi nasara akan abin da ake kiran jama'a kansa na tauhidi da sunna da tabbatar da wannan addini, ko kuma a yi shahada akan wannan tafarki. Kowane ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu mu abubuwa ne masu kyau a gurinmu. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisina am ta'muruhum ahlamuhum bihadha, ko kuma hankulan su ne suke umartar su da wannan. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yayin da ya azazzale ainihin Quraishawa, kafiran Quraishawa da wa'azi, ya matsa musu akan su zo su yi imani da Allah, su kadaita shi da bauta, su kakkaba hannunsu daga bauta wa dukkan wani wanda ba Allah ba, su mayar da al'amarinsu gaba ɗaya zuwa ga Allah, su tabbatar da rububiyya da uluhiyya ta Ubangiji. Lokacin da ya matsanta musu da wannan kira, kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ruwaito cewa sai suka yi taro ainihin a gidan shawara nasu akan me ya kamata su yi wa Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama. Wasu suka ce mu tsare shi, mu daure shi ta yadda ba zai ƙara motsi ba, ba za a ƙara jin duriyar su ba. Wasu kuma suka ce tarabbasu bihi raibal manu, ku jira shi har halaka ta zo ta tafi da shi, kamar yadda mawaƙan da suka gabace shi suka halaka, irin su Annabiga, irin su Zuhair ibn Abi Sulma, sun yi yayinsu sun gama, yau babu su, to mu jira shi ma zai yi yayinsa ya gama. Suka ce me yi wannan, su masu wannan shawara su ne waɗanda ake tsammanin mafiya hankali a cikin tawagar Quraishawa, su ne shuwagabanni, su ne sahu na farko a cikin tawagar kafirci, su ne suka haɗu suna wannan shawara. Ga abin da suke jira ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da da'awarsa, to shi ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa am ta'muruhum ahlamuhum bihadha, hankulansu ko masu hankulansu, hankulan nasu ne suke umartar su da wannan, su cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama boka su ce masa mahaukaci, su ce masa mawaki, hankulansu ne suke sa su su yi wannan. A cikin nan, a cikin wannan magana, akwai wato ainihin izgili gare su, kamar ana nuna cewa waɗannan da ake ganinsu masu hankali ba masu hankali ba ne. Inda suna da hankali ba za su yi irin waɗannan maganganu ba, da suna da hankali ba za su dubi annabi sallallahu alaihi wasallam ba su ce masa boka, ba za su dube shi su ce masa mahaukaci ba, ba za su dubi abin da ya zo da shi su ce waka ba ne, ko su ce masa mawaki. Da a ce suna da hankali, da ba su yi haka ba. Kamar kai ne wani ya tafka maka wata aika-aika, sai ka zo kana masa fada, kana jan kunnensa, kana cewa kai kuwa kana da hankali, kana da hankali. Wannan magana taka ba kana so ka ce yana da hankalin bane, kana so ka ce masa baka da hankali, hankalinka ba zai sa ka yi wannan ba. Wannan abin da kai alama ce ta rashin hankali. To amma sai ka sa shi a cikin wata siga, ka ce kana da hankali kuwa, da hankalinka za ka yi wannan. To shine Allah madaukakin sarki yake cewa am ta'muruhum ahlamuhum bihadha, hankulan su ne suke umartar su da wannan. Lalle ilalla su ne mahaukatan. Abinda suke tuhumar ka gare shi da shi na cewa kai baka da hankali, wannan abinda suke ya nuna su ne mahaukata din, domin ainihin abubuwan da kake faɗa da irin abubuwan da aka sanka da shi na sifofi masu kyau duk suna nuna cewa kai mai hankali ne, kai ba mahaukaci bane, kai ba boka bane, kai ba mawaki bane. Sun san tarihinka, a cikin su ka taso, a cikin su aka haife ka, a cikin su ka girma, duk sun san wannan. Amma a yau saboda idan su ya rufe ganin cewa ga gaskiya ta bayyana kuma tana samun ci gaba, sun rasa abinda za su kare wannan gaskiya, to ba za su bata maka tarihi, sai suka ce kai mahaukaci ne, kai boka ne, kai mawaki ne. Wannan ita ce luga, shine harshe na dukkan wani wanda yake kokarin fada da gaskiya amma ya rasa hujjar da zai fada da gaskiya da ita. To babu abinda zai fada illa yayi ta jefa tuhuma iri-iri, yayi ta zage-zage iri-iri. Duk lokacin da kaga wata jama'a ta bige da zagi a gurin da ake baje kolin ilimi, to alamar cewa an kai ta bango, babu abinda za ta fada. Indai har akwai abinda za a fada, to babu mahalli, babu lokacin da za a tsaya ana zage-zage. Domin mai zage-zage a kullum yana nuna wa mutane irin hankalinsa ne a kan faifai. Domin mai hankali kuma yana da abin da zai faɗa, ina yake da lokacin da zai tsaya zagi. To in ka ji ana zagi, ana aibatawa, ana ƙarerai, ana faɗar miyagun maganganu, ana jingina wa mutum a gurin da kuma ilimi ne ya kamata ya aiki, to alamar cewa ba a da hujjar da za a faɗa. Wannan shine abin da waɗannan ayoyi suke nunawa Qurayshawa da suka ga ainihin hasken musulunci, ranar musulunci ta dago tana kuma haske, suka rasa hannun da zai kare ta, ba su da hujjar da za su kawar da ita, sai suka shiga zage-zage suna gayawa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama irin waɗannan maganganu. Kuma a cikin waɗannan ayoyi akwai lallashi ga dukkan wani wanda yake so ya faɗi gaskiya, ko ya yaɗa ta, ko ya yi faɗa da ƙarya ya kawar da ita, to sai ya yi haƙuri, domin zai gamu da irin waɗannan abubuwa da manzo sallallahu alaihi wasallama ya gamu da shi. Hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama haka take, babu wanda ya taɓa taka wannan hanyar face ya ci karo da irin waɗannan matsaloli. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, kamar yadda ya zo cikin hadisin Aisha, dogon hadisi wanda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi masa wahayi yana zaru Hira, lokacin da nana Khadija ta kai shi wajen ɗan uwan ɗan abin nan, wajen baffanta Waraqat ibn Nawfal, Waraqa da yake gaya masa cewa lalle abin nan da ya zo maka shine irin abin da ya zo wa annabi Musa, ma'ana wahayi, saƙo, annabci, manzanci shine ya zo maka kamar yadda ya zo wa annabi Musa. Yake cewa kuma babu wani wanda zai zo da kwatankwacin irin abin da ka zo da shi sai an cutar da shi. Ma ja'a ahadun bimithli ma ji'ta bihi illa udi, babu wani wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi sai an yi gaba da shi, sai an cutar da shi. Saboda haka wannan shi yake nuna cewa tafarkin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama haka ya gada, wanda duk ya gaji wannan hanya to dole ne yayi haƙuri, dole ne yayi haƙuri da duk abin da zai gamu da shi na zage-zage da ɓaci da ƙage da aibi da sharri iri-iri. Allah ya ce am ta'muruhum ahlamuhum bihadha, shin hankulan su ne suke umarta su da wannan? Am hum qaumun tagun, ko kuwa dai mutane ne waɗanda suke masu ƙetare iyaka? Wannan magana ta ƙarshe ita ce haƙiƙanin al'amarin, hum qaumun tagun. Shi yasa wasu malamai suke fassara am da bal, bal hum qaumun tagun, ba wasu bane su mutane ne masu dagawa, masu shishigi, masu ƙetare iyaka. Allah maɗaukakin sarki yace am yaquluna taqawwala, ko kuma abinda suke faɗa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kirkire shi. Ruba irin wannan tufka da warwara, a ce da shi abinda yake zuwa da shi wani abu ne daga aljanu, sannan kuma a dawo a ce shi ne ya kirkira. To haka makareci yake kullun, in ka sa shi a gaba ka nutsu zaka ji yana warware kansa, zai yi magana kuma kafin ka ce me ya dawo ya warware abinda ya faɗa, saboda abinda ya faɗa bai gina shi akan ilimi ba, bai shina shi akan wata ka'ida mai ƙarfi ba, don haka yana magana bai san ba me yake faɗa ba, da an juma zai warware abinda ya faɗa a baya. Am yaquluna taqawwala, ko kuma suna cewa ya kage alqur'ani ne, shi ne ya kage shi. Allah ce bal la yu'minuna, ba haka bane, ba dai za su yi imani bane, sun ki yin imani da abinda Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi da shi na alqur'ani. To amma kuma ba abinda za su iya faɗa na hujja da ta hana su su yi wannan imani, to shi yasa sai su faɗi duk irin maganar da ta zo bakin su, sai su ce mahaukaci, su ce mawaki, su ce boka, su ce shi ya kirkira alqur'ani. Allah ya ce bal la yu'minuna, imani ne kawai ba sa yi, saboda kafircinsu, kafircinsu shi ne ya kai su har suke irin wannan magana. Falyatu bi hadithin misli, to shi kenan, idan kun ce shi ya kage alqur'ani, shi ya kirkire shi, to sai ku zo da wata magana kwatankwacin wannan. Wannan tahaddi ne, kalubale ne Allah yake musu. Su ba suna takama da fasaha ba, suna takama da iya magana, suna takama da azanci, kuma sun ce abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi waka ce, abinda ya zo da shi shi ya kirkira. To ai su ma larabawa ne, suna magana da irin abinda yake magana da shi, kuma daga cikinsu akwai waɗanda aka haifa tun kafin a haife shi, don haka sun koyi wannan magana, sun iya ta tun kafin ya zo duniya, su ma sai su zo da irin wannan. Kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya jingina maganar zuwa gare su gaba ɗaya. Falyatu bi hadithin misli, su yi taro su haɗu gaba ɗaya, su zo da wata magana kwatankwacin wannan. A wani guri Allah maɗaukakin sarki ya nemi su zo da kwatankwacin ayoyi, ya nemi su zo da kwatankwacin alqur'ani, kamar nan Allah ya ce su zo da kwatankwacin alqur'ani, su zo da shi kwatankwacinsa gaba ɗaya. Wannan ta gagara aka rage musu, aka ce to su zo da kwatankwacin ayoyi goma kacal. Allah ya ce am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin, suna cewa kai ka kirkire shi ko, to shikenan su zo da kwatankwacin surori goma kacal, su kuma kirawo duk waɗanda suke da ikon su kirawo su na su taimaka musu akan za su kawo wannan, ba Allah ba. Wannan ta gagara, Allah maɗaukakin sarki ya ce to su taru su gaba ɗaya, duk ma mutanen duniya su taru da aljanu gaba ɗaya, a zo da kwatankwacin alqur'ani, ba za a zo da kwatankwacinsa ba. Allah maɗaukakin sarki ya gama yanke hukunci cewa ba za a iya ba, ba za a zo da kwatankwacin alqur'ani ba. Kullu in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alqur'an la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira, ba yadda za a yi su iya zuwa da kwatankwacinsu, ko da sashin su zai zauna yana taimakon sashi akan a hada wannan magana, a gano wannan magana, a hada ta da wannan, a ga cewa za a iya zuwa da kwatankwacin alqur'ani, wannan ba zai yiwu ba. Alqur'ani, wato alqur'ani ne wanda yake da littafi ne wanda yake da mu'ujiza ta bangarori da dama. Daga cikin mu'ujizar da yake da ita akwai mu'ujiza ta salansa, ta yadda Allah maɗaukakin sarki ya tsara bayanansa. Ga su dai bayanai ne, da kalmomin larabci da haruffan larabci, kuma larabawa suna karantawa suna ganewa, amma kuma an kasa kawo kwatankwacinsa. Abinda zai nuna mana wannan qur'ani ya gagare su, ba a taɓa samun wani balarabe ba, duk irin hatsabibancin da suka nuna a wancan lokaci, a yayin da suke ganin babu wani wanda ya zama musu karfin kafa irin manzo sallallahu alaihi wasallam, suna ga ko ta wani hali sai sun ga bayansa. Alkur'ani yana sauka kuma ana cewa da su ku zo da kwatankwacin sa. Ba a taba ji ba a tarihi cewa wani yayi yunkuri a cikin Qurayshawa ya ce zai zo da kwatankwacin sa, ba a taba samun wannan ba. Sai abinda aka samu na Musailamatul Kazzab, wanda shi kuma ya fito ne bayan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, yayi da awar annabci, yayi kokarin ya kawo wani abu wanda zai ce shi ma ya kawo wani abu kwatankwacin Alkur'ani, sai ya zamana maganganu ne waɗanda da kaji za su baka dariya, sai ka ji kamar tatsuniyar yara, tatsuniyar gizo da koki. Alfilu wa ma adraka mal filu lahu zanabun tawilun wa khurtumun tawilun, ana maganganu dai waɗanda suke na shashanci da gwaranci da rashin azanci da rashin hikima da rashin hankali. To shi yasa babu wanda ya taba tunanin cewa ai akwai wani wanda ya yi kokarin ya kawo kwatankwacin Alkur'ani. Aqidar mu ahlus sunna shine cewa mu'jizar Alkur'ani ta bayani ta fasaha a cikin Alkur'anin take, domin akwai wasu fandararru waɗanda ake kira mu'tazilawa, su suna cewa ba a cikin Alkur'ani mu'jizar take ba, kawai Allah ne ya daƙilar da ƙwaƙwalwarsu ya sa su suka zama daƙiƙai, shi yasa suka kasa kawo kamar Alkur'ani. Da Allah bai kawar da ƙwaƙwalwarsu ba ya daƙilar da su za su iya, to wannan fandarewa ce. Ƙwaƙwalwarsu tana nan yadda take, Allah ya bar musu ƙwaƙwalwarsu yadda take, mu'jizar tana cikin bayanin Alkur'ani, kuma har zuwa yanzu babu wani wanda ya taɓa yin ainihin tsaurin ido ya fice shi zai kwatanta wani abu na Alkur'ani ko yace zai ci garan Alkur'ani. Allah ya ce falyatu bi hadithin mislihi, su zo da wata magana kwatankwacin sa, in kanu sadiqina, in har gaskiya suke fada dangane da abinda suke fada na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya kirkire shi. Abinda za ku yi la'akari da shi cikin wannan bayani da Ubangiji yayi, za ku ga ya kawo tuhuma da suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa shi boka ne ko shi mahaukaci ne ko shi mawaki ne. A nan Allah maɗaukakin sarki bai tsaya yana kawo wani dalili ba don ya rushe wannan magana, bai kawo wani dalili ba don ya ce musu ba haka yake ba, kawai dai yana gaya musu cewa wannan magana da suke faɗa magana ce ta rashin hankali, ba magana ce ta masu hankali ba. Saboda abin da yake zahiri na karara na rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙaryata maganarsu, baya buƙatar sai an kawo wani dalili, an tsaya an yi ja'inja, an kawo hujja, an yi musanyen magana don a ƙaryata batunsu na cewa shi boka ne ko shi mahaukaci ne ko shi mawaki. Baya buƙatar a tsaya ana kawo wani dalili, ana kawo wata hujja, saboda abin ƙarara yake. Duk wasu wanda suke da hankali sun san wannan magana hasada ce take sa ana yinta, ba magana ce ta gaskiya ba. Shi yasa Allah ba bai tsaya yana ta kawo wasu dalilai don ya rushe wannan magana ba. Amma da aka zo batun Alkur'ani, sai Allah maɗaukakin sarki ya kawo wani ƙalubale, wanda ƙalubale ɗin nan hujja yake so ya kafa akan cewa Alkur'ani ba ƙirƙirar manzo sallallahu alaihi wasallam ba ne, Alkur'ani magana ce ta Allah. Sai ya nemi su kawo wata magana kwatankwacin sa, wannan dalili ne, a can ba a kawo dalili ba, amma a nan an kawo dalili. Saboda me? Saboda waccan magana kamar yadda muka faɗa a fili take, wannan magana kuwa ta cewa shi ya ƙirƙira, wasu wawaye sa iya yarda da ita, akwai wanda za su iya yarda da ita, eh lalle fasahasa ce ta bashi har yake wannan maganganu. To shi yasa sai aka buƙaci lalle a kawo wata ansa, a kawo wata hujja don a rushe wannan, kada wasu wawaye su rudu da wannan. Shi yasa a wani lokaci, duk lokacin da kake tattaunawa da mutane, a yayin da suke ƙoƙarin su bice abinda kake faɗa na gaskiya, akwai abinda za ka tsaya ka ce sai ka kawo hujja, akwai abinda yake ƙarara ne baya buƙatar sai an tsaya ana laliban hujja a nan ko can. Kamar rana ce, tsakiyar rana, abinda 12 na rana ko ƙarfe 1 na rana ta fito tana haske, wani kawai ya fito ya ce shi san bai yarda akwai rana ba a duniya. Kaga wannan baya buƙatar ka tsaya kana jawo shi jiki, har kana tattaunawa da shi habawa ne. Yanzu duk hujjojin nan a ce ka ce kai baka yadda da rana ba, ba buƙatar wannan. Saboda ga ta nan ƙarara, kowa ya zo wucewa ya je yana wannan magana, zai ce kai kaga wani kuma sabuwar tabuwa, kaga wani kuma irin masin nashi, shi kuma ba wanda zai tsaya saurare shi. Amma lokacin da zai zo ya kawo wata shubuha, to tana buƙatar a warware ta. Koda kuwa wasu sun fahimci cewa ƙarya ce, to amma a iya samun wasu waɗanda ba za su fahimci haka ba. To shi yasa da aka zo batun Qur'ani, da suka ce Al-Qur'ani ƙarya ce, shi ya ƙirƙira, ba Allah ne ya masa wahayi ba, sai Allah ya tsaya ya warware wannan, saboda kada wasu su rudu. Yace ba shi Balarabe bane kamar ku, kuma a cikin ku ya taso, kuma da harshen ku yake magana. In kun ce shi ya kawo wannan, kuma mutane ne irin sa, sai ku kawo a gani. To kuma babu wanda yayi karfin hali yace shi gashi zai kawo, alamar cewa ashe shi ma ba shi ya kirkira ba, wahayi ne daga Ubangiji.
Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتِ مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولهم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون
سنة الله مدوكين سركي يتغبا da ƙoƙarin kawar da kowace shubha da ta tsaya a zuciyarsu ta hana su imani, shubhar da ta hana su yadda da cewa Allah maɗaukakin sarki shine al-mutafarridu bil ubudiyyah, shine wanda ya kadaita da abauta masa, shine ya kadaita da uluhiyyarsa. Allah maɗaukakin sarki ce am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun, ko kuma an halicce su ba daga komai ba, ko kuma su ne masu yin halittar. Am khalaqus samawati wal ard, ko kuma sun halicci sammai, sun halicci ƙasa, bal ba haka bane, la yuqinuna, ba sa sakankancewa da yaqini da abinda Allah maɗaukakin sarki yayi maka wahayi da shi. Am indahum khaza'inu rabbika, ko kuma suna da taskar, ko kuma taskokin Ubangijinka a wajensu suke. Am humul musaituruna, ko kuma su ne masu rinjaye. Am lahum sullamun yastami'una fihi, ko ku suna da wani tsali wanda suke hawa su sauraro a kansa, su yi sauraro a kansa. Falyati mustami'uhum, to mai sauraransu sai ya zo bi sultanin mubin, da wata hujja wacce take mabayyane. Allah maɗaukakin sarki yana kafa musu hujja ta hanyar abinda malamai suke cewa al-hasr, a taƙaita abubuwa, a taƙaita wasu surori cikin abubuwa waɗanda dole ne ka zaɓi ɗaya. Am khuliqu min ghairi shay'in, shin an halicce su ne, ko an halicce su ne ba daga komai ba, wato haka kawai ka tsahansu ka ga kansu. Mutum ya zo wucewa ta fili, babu komai a filin, da ya dawo zai wuce sai kawai ya ga gine-gine manya-manya sun tashi a gurin, sai kuma aka gaya masa wannan gine-gine da ka gansu ba su da magini, ba wanda ya gina su, hankali ba zai karɓi wannan ba. Ku dai ga kunan kun yadda halittar ku akai, an halicce ku daga abin da kuka sani. Falyanzuril insanu mimma khuliq, خلق من ماء دافئ يخرج من بين الصلب والترائب an halicce ku daga wannan hanya da kuka sani to shin ku ne kuka samar da kanku ko kuma haka nan aka same ku ba tare da mai samarwa ba babu shakka babu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da za su tabbatar su dai ba za su ce haka nan an samar haka nan babu ci ta samar da su ba babu ba za ta samar ba idan ya kasance su da yake akwai su ga sunan sun ba za su iya samar da kansu ba to yaya za a yi kuma babu ta samar da su babu ba za ta samar da akwai ba to shine Allah ya ce am khuliqu min ghairi shay'in wasu malamai suka ce min din nan bi ma'ana allam min ghairi shay'in ay li ghairi shay'in ko an halicce su ne haka nan sakaka ba dan wani abu ba ba dan a dora musu aikin da za su yi ba ranar gobe kiyama a yi musu hisabi dangane da wannan aiki haka kawai aka halicce su suke rayuwa kamar rayuwar dabbobi Allah madaukakin sarki ce am humul khaliquna ko ku su ne suke halitta din su suka halicci kansu lalle ansar da za su bayar a cikin dukkan waɗannan tambayoyi guda biyu shine cewa a'a ba haka kawai babu ta samar da su ba babu ba za ta samar da akwai ba haka nan ba su ne suka samar da kansu ba haka nan ba halitta su aka yi sakakai ba ba a yin abu haka nan sakakai haka nan kawai a samar da wani abu amma babu hadafi wannan ba zai yiwu ba a ce wannan duniya gaba ɗaya da abin da ta kunsa da tsare-tsaren da yake cikinta da yadda ta wato ta taho tun kafuwarta har zuwa yanzu shekaru masu yawa a ce haka kawai take babu wata manufa wannan ba zai yiwu ba a rayuwar ku ku ta mutane a rayuwar ku ku ta dan adam babu yadda za a yi mutum ya zo yayi ta yin abubuwa yayi gida ya tsara shi amma ba ya da wata manufa babu yadda za a yi mutum ya zo yayi ta yin wani aiki amma a tambaye shi ya ce ba ya da manufa cikin wannan aiki matukar yana da hankali wannan ba za ta yiwu ba to ya za a ce mahaliccin sama da ƙasa shi yayi abu ba manufa ya za a yi a ce kuma waɗannan abubuwan duk da suke gudana hudowar rana da faduwarta fitar da tsirrai ruwa saukar ruwa daga sama duk waɗannan abubuwa a ce suna wakana babu wani wanda yake gudanar da su babu wani wanda yake kula da su wannan ba zai yi a hankali ba dole akwai wanda yake shi ya samar da su shi kuma yake gudanar da su shi kuma yake kula da su a lokacin da wasu ƴan ba Allah suka zo suka samu Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala akan cewa su fa suna nan akan aqidar su ta ba Allah kuma sun zo su ja da shi akan wannan su kure shi yace kun zo kure ne suka ce sun zo su kure shi yace to ya akai kuka samu suka ce su dabi'a ce ta samar da su ne caci haka kawai kwatsahan kawai su suka samu babu wanda ya samar da ku yayi muku wannan tsarin irin wannan kirar mai ban sha'awa mai kyau yake gudanar da rayuwar ku suka ce a'a haka kawai abin yake gudana ne caci kawai Abu Hanifa ya ce musu to ina da wani labari da zan ba ku kuka ce menene yace an gaya min ne wani jirgin ruwa babban jirgin ruwa ya taso daga gari kaza makare da kayayyaki iri-iri ya keto cikin teku ya taso daga wancan gari mai nisa har zuwa garin da ake bukatarsa ya zo ya tsaya kuma kayan da suke ciki sun fita da kansu sun tsaya sun jera kansu ya kuma koma inda ya fito suka ce haba Abu Hanifa kakka mai da kuma hukunta mana za ka ba mu labari ka ba mu labarin da hankalinmu zai yarda da shi mana kace a ko yanzu ba ku kuke bani wannan wani labari ba suka ce wani labari ku ka ce mana wannan duniyar nan fadin duniyar nan gaba daya da gudanar duniyar nan da lodin da yake cikinta da sama da ƙasa da ruwa da yake gudana da hudowar rana da faduwarsa da waɗannan teku da waɗannan duwar wasu duk wannan tsari na Ubangiji kun ce babu wanda ya yi shi haka kawai yake gudanar da shi kansa
suka yi turus, ya ce ku bani labari, in kun yadda da wannan dame ba za ku yadda da labarin jirgin can ba. To a nan suka sallama suka yi ainihin ilanin imaninsu. To saboda haka Allah maɗaukakin sarki yana musu hujja da hankalinsu zai kama, ko dai a ce daga babu suke, babu ne ya samar da su, to babu ya za a yi ta samar da akwai, ko kuma su suka samar da kansu, to wannan kuma ba za ta yi ba. Ya za a yi mutum ya samar da kanshi, su sun san cewa ba su suka samar da kansu ba. To shine Allah yake ce am khalaqus samawati wal ard, ga sama ga ƙasa, su suka halicci sammai, su suka halicci ƙasa, wanda yayi sama yayi ƙasa, wanda kun ga irin yadda halittar su take, halitta ce wacce take tun sanda aka yi ta bata taba samun tangarda ba, bata saba samun dan tangarda ba, ga tanan tana ta gudana kamar yadda Allah madaukakin sarki ya tsara ta, a ce haka dan take tafiya sakakai. Allah madaukakin sarki ya ce duk waɗannan hujjoji ne da suke nuna musu cewa akwai Allah, kuma shi ya cancanta a bauta masa. Sun yadda akwai shi, sun yadda shi ya waɗannan halittu, amma kuma ba za su kaɗaita shi da bauta ba. Ta yaya dan me ba za ku kaɗaita shi da bauta ba, bayan kuma cewa kun san shi ne wanda yake da mallakar ku gaba ɗaya? In shi ne yake da mallakar ku, ku ne ashe kenan ku bayinsa ne. Bayi kuwa gaba ɗaya suna sallama kansu ne ga wanda yake ma'abocinsu. Ya za a yi ga wanda yake ma'abocinsu, shi ne yake da mulkinsu, shi ya halicce su, amma su koma suna bauta ma wasu abubuwan da su suka yi su da hannayensu, su suka gina su da tabo, su suka ɗauko wani itace suka sassaka suka aje suna bauta masa. Yaya ga wanda yake shi ne mamallakinku, amma kuma ku je kuna ba da ibadarku kuna hidima ga wanda yake ku ne kuka yi shi? Allah ce bal la yuqinuna, ba haka ba ne, ba za su sakankance ba ne. Waɗannan ayoyi ya zo cikin Sahihul Bukhari lokacin da Jubair ibn Mut'im, bayan an gama yakin Badar, an kakkama wasu daga cikin mushrikan Makka, musulmi sun kama su a matsayin fursunonin yaki, sai aka turo Jubair ibn Mut'im akan cewa ya je Madina ya tattauna da Annabi sallallahu alaihi wasallama don a samu fansar waɗannan da aka kamo. Ya je ya samu Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama tare da musulmi yana musu sallar magruba, yana karanta surati Tur, sai ya zo kan waɗannan ayoyi: am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun am indahum khaza'inu rabbika am humul musaytirun. Ya je wannan karatu da ya ji waɗannan ayoyi, shi da kansa yake cewa kada kalbi an yaqin, saboda firgita da razana da tsorata yace kusan kamar zuciyata za ta tashi, kamar zuciyata za ta cire daga jikina ta yi sama. Wannan shine dalilin da ya sa musulunta jin waɗannan ayoyi, da yadda ainihin suka ƙwanƙwasa zuciyarsa har ya ji kamar zuciyarsa za ta cizge daga jikinsa saboda tsoro da razana. Ya ji yadda Allah maɗaukakin sarki yake maganar azaba, kuma yake kawo waɗannan wato ƙalubale iri-iri da waɗannan tambayoyi domin ya gusar da shubuhohi da suke tare da su. Wannan ya zama shi ne dalilin da ya sa ya shiga musulunci bayan wannan. Allah maɗaukakin sarki ya ce am indahum khaza'inu rabbika, ko kuma suna da taskokin ubangijinka ne, wato taskokin ubangijinka suna wajensu ne. Am humul musaydiruna, ko kuma su ne masu rinjaye, su suke tasarrufi, su suke gudanar da dukkan taskokin ubangiji, su bama wanda suka so, su hana wanda suka so, domin suna ganin to har in wahayi ne ma abinda su Qurayshawa suke gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, har in ma annabcin ne, ga wane da wane da wane ba su ne manyan gari ba, yaya ba za a basu ba kai sai a dauka a baka. وقالوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم, dan me ba a saukar da shi wannan alqur'anin da kace an saukar maka ba ga wani mutum daga cikin waɗannan manyan alqaryatun guda biyu, Makka ko Ta'ifa, me yasa kai aka baka? Ga manyan mutane su Abu Jahal, su Abu Sufyan, su Mughira ibn Shu'ba, ya akai duk aka tsallake su kai aka baka? To kamar suna cewa ai su ne suke hukunci da taskar Ubangiji, taskar rahamar Ubangiji ai ba a hannunsu take ba, a hannun Ubangiji take. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata, shi ya san ina ya kamata ya sanya manzancinsa, ba su ne za su nuna wane ko wane ko wane su ce a bashi ba. Allah shi zai zabi wanda yake so ya bama wannan manzanci. Manzanci zabi ne na Ubangiji, ba kasbu bane, ba ittisab bane, ba tsoruruta ake yi ba. Babu abin da zaka yi dan ka zama annabi sai idan Allah madaukakin sarki ya zabe ka. Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas, Allah shi ne yake zaben manzanni daga cikin mala'iku, shi yake zaben manzanni daga cikin mutane, babu wanda yake yin wannan. Amma saboda jahilci da rashin sanin Allah sai suke ganin yaya za a yi ga su duk a tsallake su, su kuma ne shuwagabanni, a bama wannan wanda a gabansu aka haife su. A unzila alaihi dhikru min bainina, yaya za a zabe shi, shi a bashi wannan manzanci mu a tsallake mu. To duk lokacin da hujja ta bace wa mutum, zaka ji kamakaman nashi yayi nisa, wato yaya za a yi gaskiya ta bayyana a bakin wani, ba za ta bayyana a bakin wani ba. To duk sanda kaji ana fadar haka, to an rasa kuma makama, yaya ga wani da wani da wani, ai malamai ne da aka yi a ƙasar nan, yaya ba su faɗi wannan magana ba sai kai dan kwanan nan da aka haife ka kwanan nan, ka tashi a cikin mu, ka girma a cikin mu. Ya kamata a ce an jita a bakin wani, ko kuma abu kaza da wanda ake yi ka zo ka ce babu kyau, ka zo ka ce bid'a ce, ka zo ka ce shirka ce, tare da cewa a ƙasar nan an yi malam wani, a garin nan an yi su malam wani da wani, ya aka yi su ba su faɗa ba sai kai zaka faɗa, kaga wannan ba hujja ba ce. Ko kuma a ce yaya abu kaza su wani da wani da wani da wani su suke yin abu kaza, ba a taɓa jin wani ya ce a daina ba sai kai da baka san girmansu ba, baka san kadararsu ba, ka fito ka ce a daina yin wannan abu, bayan wane da wane su suka fara yin abu. To kaga wannan ba magana ce ta ilimi ba, ba magana ce ta malinta ba, ba magana ce ta wanda ya san madafar abin da zai faɗa ba. Duk abin da yake na ilimi ba a ainihin hukunta shi da irin wannan salo da irin wannan magana, domin magana ce da ba za ta gagaru kowa ba, kowa ya gana ma zai iya faɗarta, da malami da wanda ba malami ba. Dan ka ce ai akwai wane da wane da wane ya ba su faɗi wannan ba, yana buƙatar sai ka je ka yi ta dogon bincike, ka yi ta neman hadisai da ayoyi, ba ya buƙatar wannan. Ashe ka ga ba magana ce ta malamai ba, su malamai in suka tashi magana abinda suke faɗa ba kowa ne zai faɗa ba sai malamai irinsu, wannan shi ne alamar malinta. Amma duk sanda ka ga an shiga irin waɗannan ƴan rara gefe, to ainihin hujja ta ɓace a hannunsu ne. Allah maɗaukakin sarki yake cewa am indahum khaza'inu rabbika, ko kuma taskokin ubangijinka a hannunsu yake, su za su ce a bama wane manzanci, a saukarwa da wane wahayi, kada a saukarwa da wane, ai ba a hannunsu yake ba. Am humul musaitiruna, ko su ke da rinjaye, duk al'amarin Allah an tattara an ba su a hannunsu yake, ballantana su ce wane za mu ba, ba za mu bama wane ba. Duk waɗannan abubuwa sun san ba haka suke ba. Don haka idan Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe ka, ya baka annabci, haka ya ga dama, babu wan lahum sullamun yastami'una fi, ko kuma suna da wani tsani ne wanda suke hawa su jiyo magana. Abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo musu da shi na Alkur'ani, yana karanta musu, ya ce da su wahayi ne, suka ce ƙarya yake. Shin suna da wani tsari ne da suka hau suka je suka jiyo magana daga can sama ta hanyar mala'iku cewa wannan da yake da'awar annabci ƙarya yake yi? Ka duba yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa musu wannan magana cikin wani usulubi na tsokana. Am lahum sullamun, sullam tana nufin tsani, abinda za ka tattaka har ka je sama. Dan adam ya san da wannan akwai wannan, akwai wani tsani da mutum zai yi ta tattakawa, ya tattaka har ya kai sama, babu shi. to kaga wannan alama ce da take nuna cewa Ubangiji yana nuna waɗannan wawayen mutane ne. Wawayen mutane ne. Kuna da tsani ne da kuke hawa? A san ba a hawa sama da tsani. Allah ya ce to kuna da tsani ne da kuke tattakawa har ku je ku kwankwasa sama? Yastami'una fihi, da za ku je ku jiyo. Allah ya amfani da fihi bi ma'ana alaihi, wato ku hau tsanin, tunda ba za ku rabu da tsanin ba, za ku tsaya akan tsanin ne kuna sauraro, ba za ku sauka daga tsantsanin ba ku shiga farfajiyar samaniya. Kun makale kun boye, kamar yadda ake jeho abokaye a da can ake jeho aljanu ake suke samo maganganu su zo su jefa abokaye. Daga bayan saukar annabi, bayan saukar wahayi da zuwan alkur'ani, wannan ma ta fuskara ta gagara. To kuna da wani tsani da kuka je kuka makale har kuka jiyo cewa abinda aka gaya wa aka bawa annabi na alkur'ani ba gaskiya bane? Kun ji mala'iku suna wannan magana? Falyati mustami'uhu, wanda yaje ya jiyo, to yazo bi sultanin mubin, da wata hujja wacce take mabayyaniya. Sultan, hujja wacce take da ainihin iko akan zukata, hujjar da kowa ya ji ta zai saduda. Allah ya ce mustami'uhum, wanda ya je ya jiyo, bayan da farko Ubangiji ya ce yastami'una, sai kuma ya kawo sigar mutum daya, falyati mustami'uhum, da farko sigar jam'i, sannan kuma sai ya zo da sigar mutum daya. Domin yadda aka saba, idan mutane suka wakilta mutum daya akan wani batu, in yayi wannan magana to yayi da yawunsu ne gaba daya. Don haka idan wani, ko a lokacin jahiliya, wani ɗaya daga cikin kabila ya kashe wani ɗan wata kabila, idan aka tashi ba da labari cewa ake kabila kaza ta kashe wani, ba a cewa wani ɗaya daga cikin kabila ya kashe wani, kabilar gaba ɗaya ake jinginawa, domin ita ta yadda da abin da ya kuma za ta tsaya ta yi yaƙi don kare shi, don haka sai a jingina mata kisan gaba ɗaya. To shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce yastami'una a farko, daga baya kuma ya ce mustami'uhum, ya yi amfani da sigar mufradi. Falyati mustami'uhum, wanda har ya je ya jiyo, to ya zo bi sultanin, da wata hujja, hujja kuma wacce take da ainihin iko, take da saitara, take da rinjaye akan zukata. Shi yasa ya wasafta ta da mubin, mabayyaniya, wacce take karara, ko kuma mubin, wacce take bayyana gaskiyar abin da suke faɗa. Wato kalmar mubin, ko dai ta zama min bana, ko ta zama min abana. In ta zama min bana, bana fi'ili ne lazim, wato su zo da wata hujja, mubin ay bayyin, sultanin bayyin, wanda yake karara, ko kuma mubin ta zama min abana lazim, fi'ilun lazim, wato su zo da wata hujja wacce take yin bayani akan abin da suke faɗa. Am lahul banatu wa lakumul banun, daga cikin irin karerai da kage-kage da suke yi, suna kuma jingina wa Allah, shine suna cewa Allah shi ƴaƴansa mata ne, su kuma ƴaƴan da suke so ƴaƴa maza suke so. Allah maɗaukakin sarki ba shi da ƴaƴa, ba shi da ɗa, domin shi ɗaya yake tilo. Wannan shine yake tabbatar da rububiyar Ubangiji, kamalar rububiyar Ubangiji da ikonsa, domin buƙatuwa zuwa ga ɗa tana faruwa ne saboda ajizanci. Kana buƙatar wanda zai taimaka maka, zai agaza maka lokacin da buƙatar haka ta taso, shi yasa kake fafutukar samun ɗa. Ko kuma kana buƙatar ɗa don saboda ka san duk abin da ka tara, kana buƙatar wanda zai samu wannan abin ya aikin tashi bayan ka, ko kuma waɗanda za ka bari kana buƙatar wani wanda zai kula da su. Duk dai ajizanci ke sa ku buƙaci ƴaƴa. To Allah maɗaukakin sarki baya tattare da ajizanci, don haka baya buƙatar ƴaƴa. To amma duk da haka sai kuke jingina masa ƴaƴa mata, ko kuma ba kwa san ƴaƴa mata. Wa idza bushira ahaduhum bil unta dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min al qawmi min su'i ma bushira bi ayumsikuhu ala hun am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkum. Ɗayansu da zarar aka zo aka ce masa an yi haihuwa, me aka haifa, aka ce masa ƴa mace, sai kaga fuskarsa ta yi baki irin, ya kuma yi ni a haka. Duk wanda ya gan shi ya san cewa akwai wani abu na bacin rai da yake zuciyarsa. Zalla wajhuhu muswaddan, haka zai yini tun safe, kowa ya ganshi sai ya ga cewa yana turnike da wani bakin ciki, saboda an ce mashi an haifan masa ƴa mace. Wa huwa kadhib, sannan kuma yana ainihin amurtike, babu fara'a tare da shi, baya kula kowa, saboda an ce ya haifi mace. Ya tawara min alqaum, kuma har kaga ma uya yake yi, kada a ganshi saboda yayi abun kunya har ya yadda ya haifi ƴa mace. Da ya zo wucewa ana nuna shi da yatsa, gashi can waye wancan da ka gani, ai ƴa mace, sai a kyalkyale da dariya. Saboda haka wannan abin da aka yi masa bishara da shi yana ga wani abu ne mummuna, wanda yayi abun kunya ya kamata ya boye daga ganin jama'a. Ya tawara min alqaumi min su'i ma bushira, ayumsikuhu ala hud, yanzu ya ci gaba da rike wannan abu amma ya zauna kuma cikin wulakanci, ana nuna shi da ɗan yatsa, ana masa dariya, ana masa izbili. Ya tsaya yana tunani, am yadussuhu fi turab, ko kuma ya je ya sa shi a tulbaya ya binne. Abinda suke cewa Allah, abinda suke jinginawa Allah, su fa haka suka ɗauke shi ba sa su, har tana kaiwa suna samun kansu cikin irin wannan mawuyacin hali. Amma su ce shi Allah waɗannan yake da su, kuma su ne ‘ya’yansa, mata ne zalla, ba wai ma gauraye ba, ba wai maza da mata ba, a'a, lahul banatu, shi mazan matan ne zalla. Ko da mazan suka faɗa ba za a ƙyale su ba, to amma saboda ba su faɗi mazan ba, sai Allah bai biyo ta kan maganar mazan ba, ta kan maganar matan kuma sai Allah ya yi musu hujja da wani abin da yake al'adarsu. Da za su dawo su ce a'a to shikenan mu mayar da shi maza, ai Allah ba zai ƙyale su ba. To amma saboda sun takaita maza gare shi, su kuma sun ce suna da, sun takaita mata gare shi, su kuma sun ainihin jingina wa kansu maza. Wa yaj'aluna lillahi ma yakrahu, abinda su ba sa so sai su jingina wa Allah. To shine sai Allah yake ce am lahul banatu wa lakumul banun, shi ya ke banta da ƴaƴa mata, ko kuma kun ke banta da maza. Gabatar da jarun wa majrur, anan gabatar da khabar alal mubtada dan ya nuna ikhtisas, wato ku kun ke, shi ya ke banta da mata, ma'ana ba shi da wasu sai mata. Ku kuma kun ke banta da maza, saboda matan da kun haifa za ku kashe, ba kwa san. Lalle ku kun san wannan isma da kuka yi, isma ce wacce take rabo ne wanda yake na zalunci. Alahu dhakaru wa lakum al-untha, tilka idhan ismatun jiza, wannan rabo ne na zalunci. A hankalinku kun san wannan magana da kuka faɗa ba ta dace ba. Am tas'aluhum ajran, ko kuma kana tambayar su wani lada ne. Fahum min maghramin musqalun, su kuma saboda nauyin harajin, saboda abinda ka dora musu na haraji yayi musu nauyi. To abinda ka zo da shi na gaskiya, na shiriya, na koyarwa, ka kafa wata makaranta ne da ka ce duk wanda zai shiga sai ya sayi fom, sai ya biya kudin makaranta, ya biya kudin wata, ya biya malamai, ya biya kaza, ya biya kaza, ka yanka musu wani haraji ne wanda za su ga saboda wannan harajin ba za su iya bin tafarkin ka ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai nemi wani nada a wajensu ba, bai nemi wani haraji a wajensu ba. Me zai hana su yi imani da kai bayan duk yadda gaskiya ta bayyana gare su? A wani haraji ka dora musu wanda wannan harajin ya sa, wato ya yi musu nauyi, ba za su iya biya ba, shi ya sa suka ibin ka? Wannan babu ita, su ma sun san babu wannan. Don haka wani dalili ne ya hana su yadda da abin da ka zo da shi su yi imani da kai? Am indahumul ghaibu, ko kuma suna da ilimin gaibi ne? Fahum yaktubuna, don haka suna rubutawa. Akwai wani gaibi da suka yi tsinkaye a kansa, a cikin wannan ilimi na gaibi an gaya musu cewa abinda ka zo da shi ba gaskiya ba ne, kuma har sun rubuta wannan a matsayin shaida. Don haka yanzu za su iya fito da wannan su nuna cewa abin nan da kake da'awa ƙarya ne, domin suna da wani ilimi na gaibi. Kowa ya san wannan babu shi, su ma sun san ba wannan. to me ya hana su yi imani da kai? Al'amarin ba haka yake ba. Allah madaukakin sarki shi kadai yake banta da sanin gaibin abin da yake sammai da kuma gaibin abin da yake kasa. Babu wani wanda ya san gaibi sai Allah madaukakin sarki. Am yuriduna kaidan, ko kuma dai wani kaidi makirci suke nufi, wani kitififi suke nufi da kai. Fallazina kafaru humul makirin, to ka sani waɗanda suka kafirta su ne waɗanda ake yi wa kai, ma'ana abinda suke tanadi na kaidi na makirci kansu zai kare, kansu zai koma, ba zai shafe ka ba ko kada. Allah ya ce am yuriduna kaidan, sai ya ce fallazina kafaru, sai aka fito da sifar kalala fallazina kafaru, bai ce am yuriduna kaidan fahumul makiduna ba. A yadda duk dazu ake ta yin maganar za mu ga duk lamiri ake ta sawa, am hum kaza hum kaza hum kaza, amma nan sai aka fito karara sai aka ce fallazina kafaru, don a nuna cewa dukkan wani wanda yake yi wa musulunci kaidi to ba musulmi ba ne, ba zai taba zama musulmi ba, wannan tafarki ne na kafirai. Duk kuma wani wanda zai zo yana yi wa musulunci kaidi, yana kokarin yadda zai bice hasken musulunci, wani ya mara masa baya ya ji daɗi da abin da yake yi, shi ma ba musulmi ba ne, ba yadda za a iya zama musulmi. Dan na ji wani shehi yana cewa ai shi Bush ba ruwan shi da musulmi, wahabiyawa yake yaka, waɗanda suka hana musulmi sakewa, suka hana musulmi sakewa, suka hana kafirai sakewa, da su yake yaki. Kaga anan shi yana jin daɗin abin da Bush yake, yana ga shi baya cikin waɗanda Bush yake yaka, shi yana tare da Bush a cikin gwalalo ɗaya rami guda, don haka Bush yana can tare da shi, sauran musulmi kuma suna gefe guda. A ce wani shehi ne da ƙatar rawaninsa a ce yana faɗar wannan magana, yana faɗar wannan magana, kuma almajiransa suna jinsa su kyale shi a cikin musulmi, a ƙasar musulmi, a tsakiyar musulmi, ka zo kana cewa ai shi Bush wahabiyawa yake, ma'ana dukkan abinda Amerikawa suke yi a Iraq, da abinda suke yi a Chechnya, da abinda suke yi a Afghanistan, da abinda suke yi a Somalia, da abinda suke yi a Palestine, da abinda suke a ko ina ake kashe musulmi, ai duk da hannunsu, ka ce duk waɗannan wahabiya ne ake kashe. Ka koma ka kunna labarai kullun ka ji irin adadin mutanen da ake kashe, kashi kisa ake, kuma duk inda ka ji ana kisa musulmi ake kashe. Yanzu ga wasu nan sun fito a Lebanon ana ta ba ta kashi wajen sati guda, ana ta kan mai uwa da wabi a cikin ainihin sansanin gudun hijira na Falastinawa a Lebanon, ana ta mai kan uwa da wabi, ana ta rurrushe gidaje, ana ta kakkashe yara da tsofaffi da mata a cikin gidaje, ana ta fitar da mutane daga cikin gidajensu, suna bazama ba san inda za su je ba, suna neman mafaka, suna neman matsira. Wai an samu wasu 'yan fatuhul Islam, wai sun bayyana 'yan fatuhul Islam din nan sun juma a wannan gurin, ba wai kwanan nan suka je ba. Su kuma abinda suke so shine a kyale su, a kyale musu boda, su haura su je su yaki da Isra'ila. Dukkan ku kasashen Larabawan nan kun yadda Isra'ila na abar gabar ku ce, to ku kyale mu je bi, mu ba mu ce ku taimaka mana ba, ku bar mu kawai mu haura boda mu je ayi da mu, in ma kashewar ne mu a kashe mu. Samuwar su a wannan guri, wannan shine dalili, sun ce ba za su taba kowa ba, sai kawai aka kirkiri wata tatsuniya, aka yi ta yayata ta a kafofin watsa labarai, aka ce sun yanka sojojin Lebanon guda 30, saboda haka yan ta'adda ne. Ba wani dan jarida da aka nuna wa sojojin 30, kawai ana so ne a ɗauki jirage a ɗauba mabamai a je a yi ta ruwan bamabamai a cikin Falastinawa a yi ta kashe musulmi don a taimaka wa Isra'ila. Saboda wannan, saboda haka ana fara wannan, Amerika suka zo suka ce su sun amince da abin da ake, sun yadda 'yan ta'adda, kuma ma har za su ba da ainihin taimakon makamai na maku dan daloli, miliyoyin daloli. za su bada wannan taimako akan aje a kashe inta a Iraki kullun kashe mutane ake a Palestine yaro yana cikin uwarsa bai tsira ba bai ma fito ba bare a ce ya zama dan ta'adda yana cikin mahaifiyarsa bai zo duniyar ba ma amma an yi harbi ya shiga ya shiga cikin mahaifiyarsa ya kashe shi to shi kuma me yayi na ta'addanci wanda makami ya daga wa ya kashe wa ya tsone wa ido yana cikin mahaifiyarsa amma kuma wani da tume mai raunin sa yazo yana cewa ai waɗannan wahabiyawa suke kashewa da wahabiyawa suke wanda suka hana musulmi sakat to Allah madaukakin sarki yana nuna mana duk wanda zai yi kaidi ga musulunci da wanda zai taimaka wa mai kaidi ko ya ji dadin kaidin da ake ko ya mara masa baya ba musulmi bane shi yasa Allah ya fito da sifar karara yace fallazina kafaru duk da cewa a baya da labiri yake amfani su ake amfani amma da aka zo batun kaidi sai Allah ya fito da sifar afili sai yace fallazina kafaru humul bakidun Allah ya ce am lahum ilahun ghairullah to wannan shine tirken gaba daya an zo makura din duk wannan abu da Allah madaukakin sarki yake ambata dan ya rushe abinda suke yi na bauta ma wani Allah dan ya rushe abinda suke yi na shirka shi yasa Allah madaukakin sarki ya kawo wannan daga ƙarshe dan duk abubuwan da Allah ya faɗa da irin tambayoyin da yayi waɗanda ba su da ansa sabanin abinda yake gaskiya dan a tabbatar da cewa Allah shi kadai wallun kwal za a bautawa babu wani wanda ya cancanci a tara shi da Ubangiji wajen bauta Allah ci am lahum ilahun ghairullah ko suna da wani da ya cancanci a bautawa banda Allah akwai wani wanda ya cancanci bauta suna da abubuwan da suke bautawa ga sunan da dama amma cikin su akwai wanda ya cancanci su bautawa wa ya halicci sama da ƙasa daga cikin su babu duk abubuwan da suka halitta wa ya halicce su daga cikin waɗannan gumaka babu wani wanda ya yi halittar su wa ya saukan musu da ruwa wa ya yi musu kaza da kaza babu wanda ya yi musu waɗannan ashe kaga ba su cancanci bauta ba to haka nan duk wani makhluki bai cancanci bauta ba duk wani abin da aka ce bauta ce ga Allah in ka ɗauke ta ka miƙa ma wani kai ma wani to ka bauta ma wani Allah wannan shine abin da ake kira shirka ka ɗauki abin da Allah ne kadai ya cancance shi ka dangana ma wani sawa'un aiki ne na bauta ko suna ne na Ubangiji da ya kadaita da shi ko sifa ta Ubangiji da ya kadaita da ita ka ɗauka ka dangana ma wani to kayi shirka da Allah shi yasa Allah madaukakin sarki yace subhanallah sarki ya tabbata ga Allah Allah ya tsarkaka ba ya da abokin tarayya ya tsarkaka gabarin abinda suke hada shi da shi gabarin abinda suke yin shirka
وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم
صبو داك وانن تبكر هنشي دا وبنجي جيينا وانن سورة bayan Allah madaukakin sarki ya kawar da dukkan wata shubha da dukkan wani waswasi da dukkan wani abin da suke tsammanin sa hujja wajen su rike shi su karyata alqur'ani ko su karyata manzon Allah ko su karyata gaskiya Allah ya kawar da wannan, ya tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ya tsarkaka, shine wanda ya cancanta a bauta masa ba ya da abokin tarayya, sai ya yi tufkar hanci na wannan sura. Bayanin wannan yana bukatar lokaci, za mu dakata anan don mu samu lokacin ansa tambayoyi. Sati na gaba insha Allah za mu ji wannan tufkar hanci ta wannan sura, sannan inda lokaci za mu shiga cikin suratul najmi. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قام أمس أبن ديسا وقدك تشكين تنبيوي ونينا تشيوى أغايا مسا فسر وطنا آيوي وأملي لهم إن كيدي متين دعوة وأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. أبن دي الله مدعوك كنسلكي يكي مغانا شيني ينا تشيوى ina yi musu shifta, ina yi musu talala, lalle kaidi na mai karfi ne. Ko kuma wa amlaytu lil kafirina thumma akhadtu fa kayfa kana nakir, nayi wa kafirai talala sannan kuma na kama su, to yaya wato inkari na yake ga waɗanda har suka kama tafarkin Allah, waɗanda har suka ƙaryata abinda Allah maɗaukakin sarki ya zo da shi. Allah maɗaukakin sarki yana yi wa kafirai talala, a nan suna ga suna ƙaryata gaskiya, suna ƙaryata musulunci, amma Allah maɗaukakin sarki ya basu da lafiyarsu, Allah maɗaukakin sarki ya basu cikin ni'ima. Wannan ni'ima da suke ciki tsammaninsu abinda suke yi daidai ne, shi yasa Allah ya basu cikin wannan ni'ima. Ba su san cewa talala ce Allah yake musu ba, ran da zai kama su ba za su taɓa tunanin cewa akwai wata ni'ima da suka taɓa sha ba a gidan duniya. Kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ranar gobe kiyama za a zo da wanda ya fi kowa shan wahala, ya fi kowa shan bala'i a nan rayuwa tasa ta duniya, a tsoma su cikin aljanna sannan a fito da shi, a ce shin a rayuwarka ka taɓa shan wahala? Ya ce ai shi tunda yake bai taɓa shan wahala. Wannan ni'imar da ya shiga ya mantar da shi wahalar da ya sha a duniya. A zo da wanda ya fi kowa jin daɗin rayuwa da holewa da morewa a nan duniya, a tsoma shi cikin azabar Allah sannan a fito da shi, a ce ka taɓa jin daɗi a rayuwar ka? Ce shi tunda yake a rayuwarsa bai taɓa jin daɗi ba. Wannan ya sa ya manta duk abin da yake ya taɓa ji sanda yake duniya. To wannan shi ne talala. Allah talala yake musu, ran da zai kama su kamun Ubangiji ba ƙanƙani ba ne. Wannan kuma yana cewa a satin da ya wuce ka ce a sa mutane su yi saukar Qur'ani bid'a ne. To saukar Qur'ani da kuke yi a cikin sallar tahajjud shi kuma sunna ne? Gashi Allah ko ya ce faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. To abinda wannan yake nunawa, ya yadda cewa waccan din bid'a ce. Yanzu yana so ya ce ku ma ai kuna yi wannan abin da yake nura kenan, ya yadda shi bid'a ce tashi. To abu na farko dai, kasancewar wani yana yi ba daidai ba, kai ba hujja bace akan a gare ka kai ba daidai ba. In dai har ka yadda abin nan da ake yi ba haka ya kamata a yi shi ba, ba kyau, to sanin cewa wani yana yin kuma abu mara kyau ba shi ne zai baka kai kuma lasisi ka ci gaba da naka ba. Saboda haka duk sanda za a yi kokarin wannan shi ilzami ana yin shi ne bayan an gama karkare hujja, sai ka kawo hujjar abin da kake yi sannan kuma kake ilzami. Amma an ka fara da ilzami to kai tanazuli ne akan cewa abin nan da kake yi baya da kyau. Waɗanda ba su san hanyar jadal ba su suke bin irin wannan hanya. To wannan na farko kenan. Na biyu, hujjar da kai amfani da ita maimakon ta zama hujja gare ka za ta zama hujja a kanka. Allah ce ku karanta abin da ya sauƙaƙa. Abin da ya sauƙaƙa zai iya zama izu ɗaya ne, zai iya zama izu goma ne, zai iya zama izu talatin, zai iya zama izu sittin, gwargwadon yadda ya muku sauƙi. In an ce ka karanta abin da ya sauƙaƙa a sallah, wani abin da ya sauƙaƙa gare shi shine qul huwallahu da inna ɗaina, ba zai iya wuce wannan ba. Wani zai iya ɗauko sura mai tsawo ya karanta, wani kuma karanta sura mai tsawo ce ta masa tsanani ba sa sauka bace gare shi. Annabi yayi sallar magruba da suratul dur, da ce za a yi sallar magruba da suratul dur, wani zai ce ai masa tsanani, shi ba ai masa sauki ba. kaga shi agun sa wannan ba shine mai sauki ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam a qiyamul layl din sa a raka'a daya ya karanta suratul baqara tun daga farko har ƙarshe, ya da karanta nisa'i tun daga farko har ƙarshe, sannan yazo karanta ali imran tun daga farko har ƙarshe a raka'a daya. Shi a gurin sa mata yassara ne, amma kai agun kafa sauraka wannan kalmar ma kalma ce da take ta kunshi iya abinda kai ya saukaka gare ka, ya saukaka gare ka rabi duka abinda da yake sauki, wani su sauke din shine saukin sauki ne agun su, wanda duk yake saukewar shi agun sa mai sauki ne, to meye ya saba alqur'ani, ina saba alqur'ani a ciki, ashe kai ka karanta cewa a iya saukewar ma a cikin alqur'ani kuma kake tambaya sunna ne? Wani shawara yake bayarwa dan me ba za a yi contribution ba, ahlus sunna su yi contribution su samar da gidan rediyon su nasu na kansu a nan jihar Kano. To ai ba kabbara bace, inda kabbara tana samar mana da rediyo da yanzu rediyoyin mu a nan kasar ai ba iyaka, al'amarin ba na kabbara bane. Wato an bi hanyar da ba kowa zai iya rediyo ba, kuma da gangan aka yi haka, kuma don mutanen arewa aka yi, a ce lasisi, kafin a baka lasisi ka bude rediyo sai ka bada miliyan 20 kudin lasisin ne kawai, kaga an yi haka ne dan saboda mu nan arewa mu na farko dai mu ne bamu san amfanin waɗannan abubuwa ba, wataƙila sai yanzu muke gane amfanin su, kudu tuni sun gane amfanin media. Radiya ita ce ake kira as-sunnatur rabi'a, bayan abinnan majalisar zartarwa, majalisar dokoki, majalisar alƙalai, to jarida ita ce majalisa ta hudu, da babu kuma wata majalisa mai iko irinta. Aikin sadarwa yana daga cikin abin da yake canza tunani na al'umma cikin gaggawa, cikin dan kankanin lokaci sai a canza tunanin mutane. Wato ka duba ka ga wani lokaci abu ne za a faɗe shi kai ka san ƙarya ne, farko san da za a faɗa ka san ƙarya ake, gobe sai a faɗa ka ji cewa ƙarya ce, gobe jibi ana ta maimaitawa tun kana damuwar da ƙarya ce ƙarya ce, yawan maimaitawa sai ka ji kai ma wata rana kana magana sai ka ji kana faɗa abu saboda yawan maimaitawa, har ma ya zama ya ka saba da shi ya shiga jikinka, kai ma in ka tashi magana sai ka dinga magana da irin wannan harshen da irin wannan yaran, tare da cewa jiya kana ganin ƙarya ake yi amma yau gashi kai ma kana maimaita irin yaran. To wannan shine matsalar jarida, abu ne za a yi ta maimaita shi, za a yi ta maimaita shi tun kana kyamarsa har ka ji cewa ya zama normal, har ka cewa kuma kai ma sai ka ga wata rana kana maimaita shi. To in ana so a canza tunanin al'umma da wuri, shine a yi amfani da kafofin watsa labarai na gani ko na sauraro ko na karantawa. To mu al'ummar arewa an bar mu a baya, in ma yau za ka kafa wani abu na kafar watsa labarai in ba ka yi da gaske ba to za ka yi ta asara ne, ba za ka mayar da kuɗin ka bari har ka ciri ba. To yanzu ne aka fara gane muhimmancin abu, kuma yin wannan din idan har an yi yunkuri ba zai zama da wahala ba, duk da cewa kuna iya cika duk sharuɗan ku biya kuɗin lasisin kuma a hana ku, ƴan kudu sai basu ake yi, sai basu ake yi, za ake gaya mu wajen mutane 40 ko bangare 40 suka gabatar suna buƙatar wannan a basu, wato duk aka bawa ƴan kudu mutum hudu kawai aka bawa ƴan arewa, saboda haka sun mana fintinkau a wannan babu. A yanzu da muka gane muhimmancinsa zai sa mu tsaya mu yi ta tunanin mu kuma me za mu yi mu ga cewa a wannan layin ba a bar mu a baya ba. Yanzu salon tafiya a duniya ya canza, ba irin yadda ake a shekarun baya ba, dole ne kuma ka tafi da zamani in kana so ka ci nasara a irin wannan gwagwarmayar da ake, matuƙar ka tsaya a jiya kace zaka to kamar dan balle a daga masa red card kana duk wanda aka daga red card to za a yi bashi a kaidar red card da an daga maka ma har filin kwallon sai ka fita ko kallo ba za a barka kai ba to matukar baka sake tunanin ka ba da dabarunka a tafiyar duniya a yanzu sai a daga maka red card ana can ana yin abu kai baka ma san me ake yi ba to dole tunanin mu ahlus sunna ya canza dole mu fara tunanin wasu dabaru na isar da sakonni na aqidar da muka yi imani da ita da sunnar da muke kira zuwa gare ta kada mu tsaya akan abin da yanzu ga an zo an yi jarida ta ahlus sunna saboda ba a karatu an fi sabawa da sauraro an fi san a saurara saboda shi sauraro baya kallafa maka komai ba wata wahala kana iya tsin kaga duka yi bacci kaga ji da bacci ka farka amma karatu ba zai yi da haka ba ba zai yi da haka ba to mu ba ma san wahalar mun kusan mai sauki shine mai ta sauraro to dole sai mun sake wannan tunani mun zama al'umma ce mai san karatu al'umma ce da ta karbi sakon nan da Allah madaukakin sarki ya fara kwankwasa zuciyar manzon Allah da shi ikra ita ce ayar farko da ta sauka duniya ikra ashe kaga ya kamata mu musulmi kowa karatu a duniya to amma sai aka yi mana fintinkau aka ba mu aka bar mu a baya ba ma san karatu wani yana cewa mahaifinsa ba ya da kyakkyawar fahimta dangane da sunna wannan yasa ya hana shi zuwa guraren da ahlus sunna suke karantarwa to ya daina zuwa ban sani ba ya daina zuwa wannan takarda aiko ta yi yana gida ko ko a'a yana dan wato zagayewa ne ya silale ya zo ina jin dai wannan ne yake faruwa to yana dan zuwa dai a silale yana dan silalewa ya zo a boye to amma kuma yace yana so shi ma ya dan gala tufafinsa dan yayi koyi da ahlus sunna to amma yana ga in ya dan gala tufafinsa za a gano shi a ce a kai baka bar sunnan ba baka bar izalan ba to yanzu me yayi abin yi to ai shi dan gala tufafin hawa-hawa ne ai ko saboda in an ce a dan gala tufafi ba sai kai wanda za a gane ka da adireshin ka karara ba dama annabi cewa ai uzratul mu'mini ila nisfi sam wa in kana wala budda fa ila al-ka'bayn wa ma asfala min al-ka'bayn fa fi an-nar tufafin muslimumini shine rabin kauri in ya zama lalle sai ya dada to kar su wuce idan sawu saboda haka kai tufafinka amma kai ya wuce idan sawu wannan ma ina zaton shine tufafin da mahaifinka yake sawa ba na jin tufafin mahaifinka suna jan kasa saboda haka baka saba masa ba in yayi magana ka ce ai baba irin tufafinka nayi wani kuma ya ce akwai aya a Al-Qur'ani da hujju da ɗan sufaye suke hujja da ita akan karamomi da kisar annabi Sulaiman qala allazi indahu ilmu min al-kitabi ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarahu ni zan zo maka da shi kafin ganin kai dawo gare ka ce to wannan an ce wani malami ne to kenan wannan karama ce to ai mu ba mu da matsala da irin wannan mu ba mu da matsala da cewa akwai karama ahlus sunna ba su taba cewa babu karama ba mun yadda akwai karama karama ai shine a karrama wani ko Allah ya karrama mumini Allah ya karrama mumini akan karrama mumini farkon karama ta koli ita ce imani da takawa babu karamar da ta kai wannan Allah ya baka ainihin garin imani a zuciyarka ya baka takawa to in ya baka wannan ya baka wata babbar karama kana cikin sahun waliyansa da wannan ya sifanta waliyansa ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun to wadannan sifofi guda biyu sune kashin bayan walittaka saboda haka duniya ba za ta gushe ba da waliyi a cikin ta matukar akwai mai tsoron Allah akwai imumini mai tsoron Allah sai mumini mai tsoron Allah na ƙarshe a doran ƙasa ya mutu sannan za a ce babu waliyi a doran ƙasa to amma a cikin tunanin sufanci ita kanta walittakar har tana da khatam wanda yake cikamakin waliyai kamar yadda ake da cikamakin annabawa akwai wani khatamul auliyai to kaga aka ce khatamul awliya kamar wanda duk zasu zo bayan shi ba su ba waliyai bane su ma'ana ba masu imani bane ba masu takawa bane in har an yadda a iya samu mai imani mai takawa bayan wancan waliyi da aka ce shine cikamakin waliyai to in har an yadda za a iya samu mai imani da takawa to an yadda za a iya samu waliyi tunda shine wanda Allah ya ce shine waliyi babbar karama ita ce imani da takawa shi yasa zamu ga a cikin sahabbai ba kasafai akan fiye samun abubuwan da suka saba al'ada ba a cikin tasarrufinsu saboda irin garin imani da Allah madaukakin sarki ya sanya a zuciyarsu ya wadace su ba sa bukatar sai sun ga wani abu da ya dume ta hankalinsu sannan su yi imani shi yasa karama ba ta yawa a cikinsu ba ana iya samun karama ta a samar da wani abu a hannunka wanda ya saba al'ada ba kowa ne zai samu a hannunsa ba wannan ba mu yi musun wannan ba a cikin tabi'ai an samu wannan a cikin malamai an samu wannan an samu wanda aka jefa shi cikin wuta Abu Muslim al-Khawlani aka jefa shi cikin wuta wutar bata ci shi ba cikin tabi'ai yake mun yadda da wannan mun yadda akwai karamomi abinda muke cewa karama tana da sharadi a shari'a na farko dole ne abinda duk za a ce wa karama kai ya saba wa shari'a in zai saba wa shari'a to ba karama bace Allah baya karrama mumini da abinda zai saba wa shari'a haka kawai a ce kai kana da karama da ka miƙa hannu ka kwaso kuɗi ka dinga raba wa mutane wannan ba karama bace sata ce sata ce duk inda kaga kuɗi akwai mai shi saboda haka za a iya amfani da aljanu ta hanyar ka su dinga satowa suna baka to mu a gonmu wannan ba karama bace a ce ka miƙa hannu ka ɗauko gurasa ka raba wa mutane gurasan masu masu gurasa ce don haka wannan sata ce ba ta zama karama haka nan karama dole ne ta gudana a hannun mai imani mai tsoron Allah mutum idan ya kasance yana aikin da ya saba wa shari'a fajiri ne fasiki ne ba imani tare da shi na kwarai to ko yayi tafiya akan iska mun gani to a gurin mu ta lalace Allah yake masa ba karama yana amfani da aljanu ne wajen yin waɗannan abubuwa ba za mu taɓa ɗaukan wannan cikin karama ba sai idan ya zama shi ala siratul mustaqim sai ya zama bisa tafarki madaidaici don haka karama na farko ba ta saba wa shari'a sannan wanda yake da karama karama tana gudana a hannun wanda yake bisa shari'a amma wanda ya kauce wa shari'a abinda duk zai faru a hannunsa ko da ya dimautar da hankalinku ba karama sunansa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana dujal da zai bayyana karshen zamani me annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana zai bayyana a hannun dujal zai ce sama ta yi ruwa a kuma gani zai ce ƙasa ta fitar da tsirrai kuma ta fitar a gani zai sa a kamo mutum a raba shi gida biyu bangare ɗaya ya faɗi nan ya ce tashi kuma ya tashi kowa ya gani wannan karama ce Allah ya ba wa dujal saboda me duk wannan abin da ya ba shi ya ba da shi a hannun wani wanda ya kauce wa hanyar Allah saboda haka ba a kiran shi karama don haka mai kiyasin karama kar ta saba wa shari'ar Allah sannan kuma wanda ta gudana a hannunsa ya zamo a kan sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam haka a daina maganar cewa ko ahlus sunna sun yadda da karama ko ba su yadda ba mun yadda akwai karama haka je aka ɗauki littafin sharh usul i'tiqad ahlus sunna na abul qasim al-lalaka'i juz'i na biyar gaba ɗaya magana ce akan karama amma ta gaskiya to lokaci ya tafi za mu hakura da waɗannan tambayoyi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in